har akwai wani shaci haka rabin cycle a jikin ɗakin Ka'aba daidai inda Bahaushe yake ce wurin indararo, ko Bahaushe ya fi sanin wurin da wurin indararo, in ka ce indararo to zai gane nan. To Allah ce masa Al-Hijr, wasu su ce Hijr Isma'il, ya fi dai sunansa dai Al-Hijr. Yawwa, to wannan wurin asalin wannan iliyar da ku gani tana cikin asalin ginin ɗakin Ka'aba, amma lokacin da aka yi wani miyaka zina taɓa biya mana a lokacin karatun sira, ko lokacin da aka yi wani mamakon ruwa ya rusa Ka'aba ruwan sama, to tun kafin wannan, kafin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, kafin annabcinsa, sai mushrikai suka ce a to wajibi kuwa su sake ginawa, sai suka tattara kuɗi tsakaninsu suka sake gina Ka'aba, amma suka yi alƙawari cewa babu kuɗin da za a sa sai kuɗin halal, da aka tada kowa ya kawo taimakon kuɗi in ya san akwai riba a ciki, ko akwai abin da yake haramun ne, da lokacin ba a haramta riba ba, amma da ya san dai akwai wani abu ba daidai ba a cikin kuɗinsa, to kada ya kawo. To a lokacin sai ya zama kuɗin da suka tattara wanda yake na halal, wanda zai isa su gina ɗakin Ka'abar, ba zai isa su gina shi akan wannan asalin foundation ɗin tun zamanin Annabi Ibrahim ba, sai suka bar shi haka suka gina shi iya da kuke gani ɗin nan har zuwa yanzu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sha'awar ya rushe ya sake mai da shi ya ƙara faɗinsa ya iso har wannan gun inda ranar ya zama rufe, ba shi duk ya shigo cikin ɗakin Ka'aba, sai ce amma yana tsoron mushrikan Larabawa, ko a ce Larabawa a wannan lokaci Qurayshawa, tunda ba su daɗe da musulunta ba, yana tsoron idan ya rusa wannan abun za su fitino, zai zama cewa wannan abun a ce a ya za a ka zo ka rushe mana tarihinmu, abinda iyayenmu da kakanninmu suka gina, mun yi tarayya da mu da kai da ka zo da addinin nan akan girmama ɗakin Ka'aba, kakanninmu sun gina shi akan wannan tsari, wannan so yake canza tarihin kakanninmu bari mu fasa. Yace don gudun wannan, yace sai ya kyale ta haka, ku duba fa Ka'aba fa da girmanta a musulunci, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale ta saboda me? Gudun kada fitina ta faru. Ashe gudun fitina na sa wani abu ka iya barin sa don ya zama cewa maslahar al'umma da fahimtar juna da haɗin kai ya tsaya. Ina fata mun fahimci wannan. Don haka yanzu mutum ya ce a shikenan, tunda ba mustahabi bane yin sallah ba hula, kawai yazo ya ce zai zama liman ba hula, sahun gaba kaza da duk irin waɗannan abubuwa ne, ko ya riƙa fitowa yana yawo ba hula. Yanzu in ba Senegal ka je, ba komai ba wanda zai damu da kai. Za ka ga dogon riga ga ta tana jan ƙasa amma ba sa sa hula. Girman mutum duk girmansa haka yake. Dattijo sosai ba wani rashin mutunci bane su a gunsu, za su taya wasu ba hula, amma dogon riga tana jan ƙasa. Ina wannan da kuke ce ma rigar ta zance ɗin nan, ai daga can muka samu daga su da mani yauwa. To amma za ka su al'ada su ba sa hula, kuma ko yanzu a gun Larabawa, yanzu mutumin da zai limanci a gun Larabawa, yanzu misali a Saudi Arabia, wanda zai limanci a ka'idar Minister of Islamic Affairs, in dai limami ne ayyananne, to ba zai limanci babu gutura ɗin nan ba, wannan mayafin da za a samu a ƙasa a saman hula ɗin nan, ko mutane sai yanzu sai wala yaya haka za ka kawo mana limami haka ba daraja ba mutunci, akwai hular fa shi yana da hula, wannan mayafin da suke sawa ɗin nan, wannan da kuke nuna na sai masa hirami ko irin wannan yawwa, to shi idan baka sa shi ba sai a gare shi mutuncin ka. To mu a nan gun Bahaushe kuma ba za ka yi limanci ba hula ba, in ku kai zai zama abin surutu, to don me ya saboda ka nuna halacci kawai sai ka zo ka yi sallar ba hula. Na fa san fahimci abu, ya kamata waɗannan abubuwan mu san da hukuncin su a shari'a, dangane da sallah ba wajibi, amma to ko a sallah ko ba sallah yana daga cikin mutunci ka sa hula ka tafi da hula. Mun gane abu? Wannan akwai wanda abinda muka tattauna jiya akan abin da ya shafi sunayen Allah da siffofi da maganar Allah subhanahu wata'ala, abinda ya faɗa ba a canzawa kusa yana sama da siffofi ne da ya ambata a cikin Alƙur'ani, wani bawan Allah ya ce ya san rara ya ji ya yi min tambaya akan abinda ya shafi hadithin nuzuli, yana cewa dangane da maganar istiwa'i, wai wani malami ya yi magana dangane da hadithin nuzulillahi a ƙarshen dare cewa dole ne a yi tawili na nuzulin, da cewa ana nufin nuzulin rahma ne ba da mala'iku, wa idan ba haka ba to za a dauka cewa idan Allah yayi nuzuli baya komawa can kan al'arshi saboda kula da sassan duniya cewa shi karshen daren nan a koda yaushe ana cikin sa ne idan aka kula da sassan duniya ma'ana yayi wannan ne domin ya tabbatar da tawili game da mutashabih a kowane lokaci ma'ana da Allah ya kara mana bayani muna sauraron tafsir koda yaushe yace bisalam to lura da wannan yasa mace ya kamata mu fadi wasu ka'idoji da ne na san mun taba ambata su abin da ya shafi wannan mas'alar ta sunayen Allah da sufofinsa imani da su wajibi ne na taba ambata mana babbar ka'ida a wannan abin ita ce ya kamata mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ne babu wanda ya ganshi ko ganinsa da zatinsa ya ganshi da zati ya ce ya ga Allah kaza da kaza da zatinsa da ka duk abin da muke dogaro da shi dangane da Allah magana sai ta labarin da shi ya bamu a kan kansa a cikin Qur'ani ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bamu a hadisai haka ne ko ba haka ba to hadisan nan ko kuma labaran nan in suka zo mana me muke fara dubawa na farko mu duba waye faɗe su haka ne in a Qur'ani ne waye ya faɗa Allah ne Allah ne ba da labari akan wa dangane da kansa shi dangane da zatinsa dangane da sunayensa dangane da sufofinsa idan Allah ya ba da labari akan kansa bai halatta wani ya ƙaryata wannan zancen ba asalin abin da duk Allah ya faɗa kowace kalma ya zaɓa ya yi amfani da ita to ita ce gaskiya babu wata magana da ta fi ta Allah kyau da ta fi ta Allah daɗi da ta fi ta Allah dacewa da wannan wurin da aka faɗe ta duk mai imani da Allah wajibinsa ya zama imaninsa kenan ma'ana ba za a ce Allah ya yi ƙarya ba ne ba za a ce Allah ya yi kuskure ba ba za a ce Allah ya sa wata kalma inda ba ta dace ba duk abin da ya faɗa a kan kansa to gaskiya ne mun fahimci wannan in zancen na hadisai ne hadisi farkon abin da ake nema a tabbatar shi ne ya inganta annabi tabbas ya faɗi wannan zancen ko bai faɗa ba to in ya tabbata ya faɗa to yadda za a gaskata maganar Allah haka wajibi a gaskata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'an bi sawa wajen aiki da kuma gaskatawa mu yadda cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya faɗi wannan to mu yadda da wannan magana da ya faɗa kuma mu yi aiki da ita a duniya baki daya tun daga annabi Adam zuwa dan Adam na ƙarshe da za a samu babu mutumin da ya san Allah irin annabawan Allah irin manzannin Allah a cikin manzanni kuma mafifitan su shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe manzon ƙarshe kuma yafi kowa ilimin abin da ya shafi Allah subhanahu wataala haka ne ko ba haka ba babu wanda ya fi shi sanin Allah da haka in ya faɗi wani lafazi ya ce kaza ita ce kaza to gaskiya ya faɗa bai ƙarya ba bai kuskure ba bai kuma dangana wa Allah abin da bai faɗa ba mun fahimci wannan da haka farkon abin da za mu duba hadisai da aka yi magana a kan wannan abubuwa ɗin siffofin Allah ingantattu ne ko ba ingantattu ba to in ya tabbata sun inganta to mu ɗauko su mu haɗa su tare da Qur'ani baki ɗayansu wajibi mu gaskata su wajibi mu aiki da su shi nassi dama malamai suna kasa shi kashi biyu nassi imma an yakuna khabariyan wa imma an yakuna insha'iyya duk wani nassi duk abin da za ka karanta a cikin Alƙur'ani ko labari ne ko insha'i insha'i dai shine dama al'amru wan nahyu wa al-istifham ko a ce kayi ko ka bari ko ai na tambaya ɗaya gefen kuma shine al-khabar shi khabar ba abin da ke zuwa a kansa na abin da ake cewa naskhi khabar ba a naskhin sa mun fahimci wannan me ma'anar naskhi ba a shafe shi ba a cewa ga wani labari an ba ku na annabi sunansa annabi Nuhu sai daga baya ba a shafe a ce a ga wani annabi sunansa Nuhu ba wannan ba a yin sa a labari mun gane da haka a cikin haka nan kuma duk abin da Allah ya ba da labari a kan kansa to iya nan ta tsaya ba wani kuma abu da zai canza daga labarin nan ko a ce daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke wannan maganar ko kuma a bayansa wani ya kawo hadisi da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ya canza wannan abin da ke cikin alqur'ani ko abin da ke cikin hadisansa mun fahimci wannan wannan baya tasowa dangane da labarai don haka duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan zatin Allah ko sunansa ko sifofinsa to wajibi mutum ya imani malamai sun samu wasu ka'idoji guda uku babul asma'i was sifat na farko suka ce ithbatu ma athbathahu Allah tabaraka wa ta'ala li nafsihi aw athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atabbatarwa Allah abinda Allah ya tabbatarwa kansa ko abinda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa min al-asma'i was-sifati la sunaye da sifofi in yace daga cikin sunan Allah akwai kaza ko daga cikin sifofin Allah akwai kaza to wajibi a yadda da wannan ba tare da an canza min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi tashbih wala tamthil ba tare da an abinda min ghairi taklif kai wala tamthil wa min ghairi tahrif wala ta'til ba tare da an wato misanta Allah subhanahu wa ta'ala ko a bashi wani yanayi a ce siffantuwarsa da kaza din nan kamar kaza kamar kaza ko a ce a yanayi kaza yake zama kaza wannan sharadi ne ko kuma ba tare da a jirkita maganar a canza ta shine tahrifi ko kuma a ce ma gaba daya a yi wofintar da ita ba za a yi imani da ita ba ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu nafi ma nafa Allah ta'ala anhu aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam haka nan a koyo duk abin da Allah ya koyo wa kansa in yace ba shi da kaza to a yanda ba shi da kaza shi ba kaza bane a ce eh Allah ba kaza bane saboda me saboda Allah ne ya faɗa haka nan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya koyo wa Allah wata sifa kuma da Allah madaukake cewa la ta'khuduhu sinatun wala nawm kaga ne a koyo yayi ho sifa ce ta nafi manfiya ce Allah madauki baya bacci kuma baya gingidi baya kama shi baya gingidi haka bacci baya kama shi wajibi duk mu'mini ya yarda da wannan magana ta Allah haka nan Allah su ayyuhu manzo Allah sun yi bada magana akan Allah cewa ba shi da wata sifa kaza ya kore wani abu akan sa wajibi shi ma ai imani da wannan akure mun fahimci wannan yace min al-naqais wal-ulubi abinda za a kore din nan duk wata naqasa ko aibi Allah babu tawaya tare da shi babu aibi tare da shi to wannan ka'idojin guda biyu da wajen ithbati da nafi malamai sun alaka su da wata ka'idar a tsakani kafin zuwa canta uku suka ce ala hasbi ko ala ka'idati qawlihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan an fassara mana shi a cikin can min gairi taklifin wala ta'til da sauransu yawa ma'ana duk abin da zaka tabbatar wa Allah ka tabbatar da shi ka ce yadda Allah din yake nufi yadda ya dace da Allah kar ka ce a yadda kai ka fahimta duk abin da yake yana da alaka da zatin Allah to ba a sa hankali a cikin sa kawai labari ne ka gaskata shi ka yadda da shi ka'ida ta ƙarshe shine qat'u at-tama'i an idraki al-kayfiyya ka yanke kauna ka ce duk wani kwadayi na cewa zaka iya niskar yanayin da Allah subhanahu wataala ya siffantu da wannan sifofin nasa mun ga jannat to in ka shiga wannan babin da wannan ka'idojin a hannunka wallahi ka huta ba ruwanka da komai ka'ida farko duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne in ithbati ne ko kuma korewa sannan duk abin da Allah ya faɗa din karka turo kamancece ne wani Allah da wani abin halitta Allah bai kama da komai ba Allah bai kama da kowa ba da aka ce ya daidaita akan al'arshi yadda shi ya ruwa mana lafazin istiwa'i a allaka shi tare da al'arshi ya zo a Qur'ani wuri bakwai duka kuma gaskiya ne ba da ma a ce wannan ba gaskiya ba ne to kuma abin da Allah maɗauki ke nufi a nan ya daidaita ma'ana irtafa'a ala al'arshi ya ɗaukaka abin da malamai suka fassara kenan da abin da ake yi da istiwa'i ba wai zama ne akan kujera kamar yadda wasu suke cewa wai masu yarda da Allah yana sama suna cewa wai yana zaune akan al'arshi kaza da kaza har suna kinkiro su ƙarerai suna dandanawa mutane bayan ba su faɗi haka ba ina fata mun fahimci wannan don haka Allah maɗauki saman al'arshi yake ba saboda yana da buƙatar al'arshin ba buƙata mun san buƙata ai a ce yadda za a ce in an zamai ta a cire ta ko wani abu zai faru abadan babu wannan tasawurin akan masu tabbatar da wannan amma labari ne Allah ya faɗa a Qur'ani dangane da kansa yace kaza sai ka ce to kaza din amma ban san ya yake ba wannan zaman lafiya ne ko ko rikici ne shikenan abinda Allah ya faɗa ne amma in ka shigar da hankalinka to anan ka tono matsala na fata mun gane abin don haka ka ce Allah madaukaki ya daidaita akan al'arshi ya yake anan ba mu sani ba ba irin al'arshi ne na sarakuna da zama da kwanciya da makamantansu da ke gida abadan karka kawo wannan abu saboda duk sauran abubuwa da suka shafi zatinsa Allah bai gaya mana su gaba ɗaya ba wasu daga cikin siffofinsa ya bamu don haka sai mu bada labari mu ma kamar yadda ya faɗa akan siffofin nan nasa to abin da ya shafi wannan hadisi na nuzuli hadisin nuzuli ma'ana hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai da dama sun faɗi cewa hadisi ne mutawatiri menene mutawatiri hadisin da jama'a masu yawa suka rawaito shi yawan da a al'adance ba zai yi ba sam-sam a ce haduwa suka yi a wani lungu a wani aji a wata makaranta a wani masallaci suka hada kansu suka ce mu kirkiro wannan maganar mu faɗa ta mu dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba saboda yawan yayin yawan da yafi karfin a ce an iya hada kai akan haka shine ma'anar mutawatiri to hadithun nuzuli hadithi ne ingantacce Abu Hurairah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanzilu rabbuna kullu laylatin ubangijinmu zai sauko ila sama'id dunya zuwa sama duk ta duniya a lokacin da dare ya kai thuluthi na ƙarshe in an kasa dare kashi uku to kashi ɗaya na ƙarshe ubangiji na sauka yana tambaya man yad'uni fa astajiba lah ومن يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه wane ne zai kira ni in amsa masa wane ne zai roke ni in bashi abin da yake so wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa haka lafazin hadisin yazo kuma ya zo ta hanyoyi da yawa malamai sun rawaito shi yanzu a adalci na mai karatu ya buɗe sahihi bukhari ya buɗe sahihi muslim ya ga wannan hadisi ya zai da shi sai sai a muslim ya yi ƙarya da rawaito wannan hadisin domin Allah ba a siffanta shi da kaza ai in kace ya sauko to ai jiki ne in ya sauko to kuma a ina ya sauka yanzu duniyar ta kewaye shi kenan to yanzu ya baro al'arshin to kuma ya aka yi waye ce ka shigar da kanka zuwa ga wannan abu labari ne annabi ya ce eh kace eh inda ya ce a'a kace a'a shikenan sai ka bada lafiya amma in ka shigar da hankalinka cewa to kun ce yana kan al'arshi to kuma kun ce din dare to ai kuma yanayin zamanin canzawar lokaci in mu yanzu lokacin da filifin dare yake a gurmu to wani gun ma safiya ce wani gun ma rana ta fito tuntuni wani gun ma sun kusa azhar kuma haka bane sai a ce to ashe kenan a kowane lokaci ya sauko din ka fahimci wannan abin haka suke cewa ma'ana a kowane lokaci kenan ya sauko yana tare da bayansa kenan ya baro al'arshi to waye kai mutum da irin wannan tunani saboda na farko zan fara kafin mun ba da wannan amsoshin daga maganganun wasu daga cikin magabata ɗan misalai ne kawai don kasace mana lokaci mu ci gaba da darasinmu magabata a lokacinsu ma an yi irin wannan tambayoyi ɗin Abdullahi ibn Mubarak wata rana wani ya zo ya same shi lokacin da ya karanta wannan hadisi yake cewa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya har zuwa ƙarshen hadisin sai wani ya daga hannu ce akramakan lahu wani wannan hadisin da kuke kawowa ubangiji zai sauko waito yaya zai sauko ne ta yaya wanda irin yanayin saukowa zai sauko sai Abdullahi ibn Mubarak ya tambaye shi ya ce bari in ma tambaya sai ya ce kaifa huwa shi Allah ya yake shi ibn Mubarak ya tambayi mutumin yaya yake ne Allah ɗin ma'ana yaya zatinsa yake ko shine ma'anar yaya yake sai mutum ya ce ban sani ba sai shi to haka nan mu ma yanzu muke cewa kamar da annabi ya bamu labari ban mu san yaya ba shikenan ma'ana shi yasa anan sai malamai suka fito da ka'ida wata ka'ida mai girma a wannan babin cewa alqawlu fi sifati kal qawli fi dhati wannan ka'ida sai ibnu taymiya ya fito ita a cikin tadmuriyya risalarsa tadmuriyya amma saboda abin da nake gaya mana jiya cewa in kana irin waɗannan maganganun in kana da damar da zaka tsallake ibnu taymiya ka je can baya ka samu to kai haka saboda waɗanda ba su yadda da irin waɗannan maganganun ba suna ganin kamar Ibn Taymiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab da dalibansu su suka gane wannan abu. Shi yasa sai suka ga idan suka ƙaryata su Ibn Taymiyyah, suka ci musu mutunci, aka zazzage su, aka ce maƙaryata ne, aka faɗi maganganu haka akan su, to shikenan duk waɗannan aƙidu kamar an gama musu. Mun fahimci wannan abu? To asalin waɗannan ƙa'idoji ka tsallake ba na su Ibn Taymiyyah bane. Can a baya kafin su Ibn Taymiyyah, Abu Sa'id Uthman bin Sa'id ad-Darimi yana da littafi sunansa Naqd ad-Darimi Abi Sa'id, Naqd ad-Darimi Abi Uthman bin Sa'id an al-Mirnisi al-Anif fi maftara ala Allah ta'ala fi at-tauhid, sunan littafin kenan. A cikin littafin majalla dai ne haka babba. Darimin nan ya rasu shekara hijira tana 280 cif, ya rasu 280 kaga ƙarshen ƙarni na nawa kenan, na uku. Yana cikin mutane masu riwayoyi, maganar aqida, littafansa na aqida duk harkar riwaya ne. Yana da Ar-Raddu ala al-Jahmiyyah, yana da kuma da wannan da na faɗa wanda ya raddi akan Mirnisi. Mirnisi yana cikin manyan mutane da suka yaɗa irin wannan tunanin na inkarin sunayen Allah da siffofinsa ba za a dangana masa ba. To a ciki ya faɗi wannan ka'idar, daga nan Ibn Taymiyyah ya samo ta, ta ce wa alƙawlu fi sifati fi illa fi sifati alƙawlu fi dhati. Kuma akwai ta ka'idar alƙawlu fi ba'dhi sifati kalƙawli fi as-sifati al-ukhra. Ma'ana duk abin da za mu ce dangane da Allah a wata sifa tasa, to shi ne abin da za mu faɗa dangane da shi a sauran siffofinsa. Ma'ana ithbati ne na labari, ithbatu wujudi ne, ba ithbatu kaifiyya ba. Ma'ana muna tabbatarwa ne saboda Allah ne ya faɗa, saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Tabbatarwa ta ne ta cewa akwai wannan abin, ba ta bayanin yaya abin yake ba, ba ruwan mu da shiga babin yaya abin yake. To ka'idar farkon da ta fi alaƙa da wannan zancen da muke shi ne alƙawlu fi sifati kalƙawlu fi dhati. Duk abin da za mu faɗa dangane da siffofin Allah, to irin abin da za mu faɗa ne dangane da zatinsa. Mu gane wannan ka'ida ce mai muhimmanci, ka haddace ta ba mu likitar da kai a wannan babu. Ma'ana duk abin da za mu magana a kansa a babin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, to irin wannan magana za mu dangane da zatin Allah ɗin kansa subhanahu wa ta'ala. Me ake nufi a nan? Yanzu ka tambayi kowa, duk mai imani da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka tambaye shi Allah akwai shi ko babu shi, me zai ce? In yace ba Allah ya kafirta, ko in yace akwai Allah sai amana, in yace akwai Allah ya yi gaskiya, to sai ka tambaye shi yaya Allah yake, sai bai sani ba, ko? To duk labarin da za a bayar akan Allah ka sa shi kamar yadda ka faɗi wannan abin da ya shafi zati. Ma'ana in aka ce Allah yana sama, a ina muka samu labari a Qur'ani shi yace yana sama, sai mu ce to yana sama yaya yake, sai mu ce a'a, kamar yadda ba mu san yadda zatinsa yake ba, to haka nan siffofin nan ba mu san yadda suke tare da shi ba. Ina fata mun gane wannan. Wannan shine ma'anar alqawlu fi sifati kal qawlu fi dhati. Ma'ana ma naquluhu fi sifat inma huwa qawluna fi dhati Allah. Fa idha qulna inna ذات الله تبارك وتعالى نثبته من باب إثبات الوجود لا من باب إثبات الكيفية فكذلك صفات الله تعالى إنما نثبتها إثبات وجود إثبات وجود لا إثبات كيفية. يا فتح من كنت أبو ده أبو النظام فتح أدن لدى الله سبحانه وتعالى أمك ذات ينسى أكويش كوبابه شيء سابين تلمية أكالك أشوان أتكين تدمرية da ita ya amfani ya hau kan doron wannan ka'idar ya raddi ga ɗan Jahmiyyah da suke ƙin siffanta Allah da siffofi. Su sun ce Allah maɗaukaki kawai akwai shi, to in suka tashi siffanta shi kuma sai su ce Allah yana nan, laysa fis sama'i wala dakhil al alam wala kharijahu wala yamin wala shimal wala fawqa wala taht. Haka suke cewa kawai dai akwai shi. Shi yasa imani a gunsu, ma'anar imani a gun Jahmiyyah shine kawai ka yadda akwai Allah, ko ba kai sallah ba za ka shiga aljanna. Haka yan Jahmiyyah aqida suke ne. Mun fahimci wannan? Kuma ta wannan kofar Jahmiyyah aqidar masu wujudi ta shigo falsafar abin nan Nirvana ta India, ta hanyar su jihar Ibn Safwan ta samu shigowa, ta zo sufaye su Ibn Arabi suka ɗauke ta har ta zama addini, mutum har a samu wanda zai da awar shi ma Allah ne. To Allah na haƙiƙa kun ce baya sama, baya ƙasa, baya dama, baya hagu, kawai dai akwai shi. Shi Ibn Taymiyyah ya ce wannan la yatahaqqaqu illa idha takallamna an shay'in fi dhihn. Idan ba muna magana akan wani abu wanda yake a dhihn, dhihn a dhihn, an ce dhihn ana nufin a kanmu kawai, abin da ke kawai kana tasawurinsa da ka, amma ba ka gan shi ba. Amma in dai yana da wujudi fi zahiri, zahiri ana nufin ba a cikin kwakwalwar mutane ba, a wajen kwakwalwar mutane, in dai akwai Allah ba a kwakwalwa kawai yake ba, to dole ya zama yana da zati, yana da siffofi. Mun fahimci wannan? To sai ilzamin su da wannan, haka tun da kun tabbatar da wujudi, to dole ku tabbatar da sifat, yadda Allah madauki ya ba da labari. Za mu fahimci abu. Don haka wannan babin abin da za ka yi shi ne kawai duk abin da Allah ya faɗa, to gaskiya ne. Yaya yake? Suka ce ga ruwa na. Ai, mun san kisan nan ta Malik ibn Anas da wani ya zo ya tambaye shi, wannan kun sha jinta, da ya tambaye shi ya akarmaka Allahu Abu Abdurrahman, kuna cewa ga ayan nan Allah madauki yana cewa Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, sai ce kaifa istawa. Allah, kun ce Allah madauki ya faɗa a Qur'ani cewa ya daidaita akan al'arshi, to yaya ya daidaita? A lokacin nan imamun na Malik da yake yana cikin manyan mutane a musulunci masu kyamar irin waɗannan zaurancen falsafa da ilmul kalamin nan, nan da nan hankalinsa ya tashi, aka ce domin ya kyakketo masa, sai shi ne ya faɗi wannan kalmar al-istiwa'u ghayru majhul. Sannan kuma sai wannan wanda Ibn Taymiyyah ya nakanto din nan aka fi haddacewa shi ne al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun, ko yawa wannan Ibn Taymiyyah ne da riwayarsa haka ya kawo haka, amma a rubuce a riwayoyin al-istiwa'u ghayru majhulun, abinda Ibn Malik ya faɗa kenan, ma'ana istiwa'i ba abu ne da ba a san shi ba, wal kayfu ghayru ma'lumun, shi kuma kayfi shi ma ba a san shi ba. Sai ce wal imanu bihi wajib, imanu bi istiwa'in nan wajibi ne, was-su'alu anhu ay wa anna wal imanu bihi, imanu bi kayfiyyan nan cewa akwai kayfiyya wajibi ne, akwai siffar akwai kayfiyyarta, amma sai ce ne ba a santa ba. Shi yasa da ma faɗi cewa wal kayfu majhul ko ghayru ma'lum. Sai ce wal imanu bihi wajib, ai imanu da cewa Allah madaukaki ya daidaita akan al'arshi wannan wajibi ne. Sai kuma ce was-su'alu anhu bid'a, tambaya akan wannan abun, ka zo kana tambaya ya Allah yake a sama, yace bid'a ce, sai ce wannan dan bid'a ne, ku kore shi, ya tashi kar ya sake zuwa mana nan. Haka Ibn Maliki, saboda ne tambayoyi akan irin wannan ba su faru ba sai lokacin da, kamar da yake gaya mana jiya, da aka fassara littafan falsafa din mutanen Greek, mutanen abin nan Greeks ake ce musu, ko yawa Yunan da Larabci, suna da rubuce-rubuce a babin natural sciences, ilimin biology, ilimin sciences ne, engineering, mathematics, algebra, dinnan duk sunan abin nan harkokinsu ne. Kuma waɗannan ilimomi masu kyau ne, masu amfani, saboda su ilimomi ne da za a je laboratory a gwada abu kaza daidai yake da kaza a gani zahiri. To inda likici yake, irin su Aristotle sai suka fara shigowa, iyayensa su Aplaton ba su shiga yadda shi ne shiga ba. Wasu daga cikinsu kasancewar, kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa cikin Ar-Radd 'alal Mantiqiyyin, yake cewa manya-manyan malaman Aristo sun zauna da ɗaliban wasu annabawan, don haka sun ji maganar Allah akan wasu abubuwa, ba su kutsa cikinta ba, ba su yi rikici ba. Amma irin su Aristotle ba su samu wannan damar ba, don haka maganganunsu a babin abin da ake cewa mawara at-tabi'a, shi ne metaphysics, wato ilimin da ba shi da alaƙa da ilimin natural sciences, abin da ba dama a gwada shi a laboratory, harkar gaibi, harkar akwai Allah ko babu, yaya Allah din yake, wannan shi ake cewa metaphysics. To a wannan babu, sai su waɗannan masu philosophy sai suka kuskure, suka tsoma bakinsu a ciki, suna zance a to yi saman nan ya take, ya akwai wani ƙarfi da ya yi ta, wane ne ya yi, ya aka yi, aka yi a kaza, shi ɗin da mai da mai aka yi kaza, suka shiga cikin wannan, suka ta zance. Waɗanda suka fassara waɗannan maganganun sai suka shigo da su cikin musulunci, ina fatan fahimci abu. To daga nan ne shikenan sai aka sami wasu da suka karanta daga cikin musulmi, inda za mu ji ana su Ibn Sina, su Al-Farabi, su Al-Kindi, Abubakar Ar-Razi da makamantan waɗannan manyan masu falsafa ne su suka karbe ta bayan an fassara waɗannan littafai dama kristoci nastoriyun kristoci ne a suriya su suka fassara littafan daga yaren greek zuwa tudun larabci shi kina ne a karanta su da larabci sai mutane suka tace a ka ga wani sabon ilimi ya zo mana wanda wato ilimi ne da ya dace da hankali sai su ga bangaren mathematics nan bangaren sciences nan su ce ah kaga fa kaza an kai kaza an kai kaza sai bayyana gaskiya sai su dauka a bangaren magana akan gaibi ma haka abin yake ina fata ina so ku fahimce da asalin surar wato yadda batun ya faru ne yau da haka sai suka dauka a wannan bangaren ma haka yake yadda waɗancan mutane suka faɗa dangane da Allah haka Allah yake da haka sai a ta tunani da hankali a ce to Allah dole ya zama yana da kaza wanda wannan halittar dole ya zama yana da kaza da kaza kaga an ba labari ake fitowa da shi daga maganar sa ba shi kwatance ake yi cewa ya kamata Allah ya zama kaza to daga nan aka samu wannan shine kuma aka yi ta harkar zaurancen syllogism na ilmul kalami aka shigo da zurfi ta hanyar mantiki shine abin ya kai ga haka ba wai su kan ilimin mantiki ko na ubanin ba amma an yi amfani da mantikin wajen wannan harkar da kuma ilmin kalami har ya zama Allah ya faɗi magana sai wani ya ce kai amma fa mun duba da hankali gaskiya maganar nan ba haka take dole ai mata tawili to daga nan wannan abin ya faru amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi me yasa kace Allah yana sako wato in zai sako ya ake ba su taba tambayar sa ba haka nan tabi'ai ba su taba tambayar sahabbai ba kawai labari ne akan Allah sai mutum ya shiru shi yasa suke mutum kaida suke cewa amiruha kama ja'at bila kaifin ma'ana ku shiɗe kan waɗannan nassoshin wannan nassoshin da muke karanta na sufofin Allah ka karanta su ka wuce ka basu yadda suke kar ka sanda musu ma'ana wannan ita ce ka'idar magabata wannan kuma kada wani ya zo ce wannan irin addini ne wannan kuma akwai abin da ba a bincike a kansa ai duk duniya duk wanda yadda akwai Allah to imanin sa kenan dangane da Allah subhanahu wataala da addini yahudawa da addini kirista je ka tambaye su akwai abin da ake cewa dogma shine abin da aqidar da sai dai a karbe ta received truth haka suke ce mata kaiƙa wato gaskiya ce da aka karbe ta haka zaka batta yadda take ba karka canza ta ta fa tantan ji abu da haka duk addinai akwai ta da haka a addinin musulunci magana akan Allah magana ce akan labarin da ya bamu ya ce kuma Allah ya ce kaza ya yi shiru bai faɗa ba mu ba mu sani ba ina fatan fahimci abu amma Allah ya faɗi abu sai ka zo kai kwatance ka ce ai kwa Allah bai kamata a siffanta shi da kaza ba to wannan kuskure ne akwai wani asar wani mai amfani da gane da wannan sifar ta abin da ya shafi abin da na rubuto shi al-Khallal ɗaya daga cikin magabata marubuta yana da littafi sunansa as-Sunna ya rubuto maganganu na ɗaliban al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa ya rubuto daga Ishaq ibn Rahowa kura hawaihi duk ɗaya ne an faɗa yana cewa dakhaltu ala ibn Tahir na shiga fadar sarki ko amir shugaba ne sunansa Abdullah ibn Tahir to a wancan lokaci da ma zamanin su waɗannan malaman har zuwa su zamanin Imam Ahmad a fadar sarakuna galibi tunda lokacin ana ta karanta waɗannan littafan ne na philosophy sai zama cewa tambayoyi suna ta tasowa akan abubuwa da yawa sai ka ga an samu lokaci kamar zamanin su Mu'min ai abin da ya haifar da kenan su Mu'min suka karbi aqidar Mu'tazila suka ce alqur'anin nan da muke karanta ba magana Allah bane suka ce makhluqi ne kamar yadda Allah ya halicce ka haka Allah ya halicci alqur'ani ba zancen Allah bane har ne zama an samu sarakunan da suka yarda da wannan aqidar lokacin su Mu'min suka tilasta wa mutane dole sai an yarda da ita duk wanda bai yarda da ita ba suka sa a daure shi shine suka sa aka daure Imam Ahmad bin Hanbal ko ya faɗi cewa Qur'ani makhluqi ne in ba haka ba za a yi masa azaba aka yi masa azaba kai iri amma yake faɗa to su Yazid ibn Harun duk sun shiga wannan abu to abin yake faɗa ne shine al'ada ce an saba sai a kira mai wannan aqida sai a kira mai wannan aqida sai a rika musu su kuma sarakuna suna gani suna kallo wani lokacin har da kirista da musulmi za a dauko ana ta tattaunawa a gaban su akan abin da ya shafi wata aqida ta musulunci wannan da an yi shi a baya to a lokacin ibn ashi ishaq ibn rahowa yana bada labari cewa a wannan fadar sai shi ibn tahir din shi sarkin sai yake tambayar sa fa kana sai yake cewa ma hadhihi alahadith me ne waɗannan hadisai ne da kuke cirowa yaruna da ake ruwaitowa anna allah ta'ala yanzilu ila sama'i dunya wani irin magana ce wannan za ku rika ruwaito mana cewa wai allah zai sauko zuwa saman duniya qultu sai ishaq wani ne ishaq ta kuna Ishaq ɗaya daga cikin manyan malamai ne a magabata, malaman su Imam Ahmad ne ma. Yawwa, to shi ne sai yake cewa na'am in haka ne. Rawahu thiqatu, wannan hadisan da kake ji cewa Allah zai sauko zuwa sannan duniya, amintattun malaman mu da suka rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suka rawaito mana hadisai na hukunce-hukunce, ai tsarki, ai sallah, ai azumi, aje haji, wannan waɗanda suka rawaito mana hadisan nan na hukunce-hukunce, su suka rawaito mana daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya faɗi wannan magana. Ka san me yake nufi a nan? Ma'ana idan ka ƙayyata wannan magana, to za ka ƙayyata hatta hadisan da kake sallah a kansu, sai zama cewa hatta hadisan sallah fa za ka rasa su. Isnadin da ya zo mana da wancan shi ya zo mana da wannan. To shi ne sai ƙarasa sai yake cewa faƙala, shi sarkin sai yake tambayar Ishaq ibn Rahoya, yake ce masa yanzilu wa yada'u arshahu, kuma yanzu zai sauko ne ya bar al'arshin tasa? Yanzu kenan? Faƙuntu, sai Ishaq ya ce yaqdiru an yanzila min ghayri an yakhluwa minhu al'arsh, sai ce zai iya ya sauko din ba tare da ya rabu al'arshin ba? Sai malami kala, sai shi sarki sai ce na'am zai iya. Qultu, sai Ishaq ya ce falima tatakallam fi hadha, ita ce dama kake bata lokacin ka kake magana akan wannan matsala. Ina fatan fahimci zancen yadda yake. Don haka ashe abin yana da alaka ne kawai da labari. A wata riwaya ta wannan labarin, abin da ya ce shi ne shi Ishaq din a lokacin a fadar sarkin shi wannan Abdullahi ibn Tahir, akwai wani daga cikin malaman bid'ar wannan zamanin ilimin Mu'tazilawa, sunansa Ibrahim ibn Salih, yana nan a fadar tare da shi ake. To a lokacin shi ne sai ibn Salih din da ya ji wannan zance cewa ana rawaitowa wai Allah zai sauko kaza da kaza, sai shi Ibrahim ibn Salih din daga cikin malaman bid'ar sai yake cewa kafartu bi rabbin yanzilu. Kun ji? Matsalar mutum ya yarda da abubuwa kenan ya sa su ne asali, ba Qur'ani ba, ba sunna ba, sai ya zama in ka taɓa wannan abin sai kamar a tashin duniya, a tashin hankali. Saboda shi haka malaman su karantar da shi a ka'idoji na hankali cewa abu kaza ba zai yi ba. Wasu ya ce kafartu bi rabbin yanzu min sama'in ila sama'in, wai ni dai na kafircewa ubangijin da zai riƙa sauka daga sama zuwa wata sama, ban yarda da wannan ubangijin ba. Fa qultu, sai Ishaq ibn Rahoya ya ce ni kuma amantu bi rabbi yaf'alu ma yasha'u. Kaga wannan babu ansa da takaita. Ma'ana amantu bi rabbi, ni kuma na yarda da ubangijin da yake yaf'alu ma yasha'u, zai aikata abin da yaso. Don haka ya kamata mu gane waɗannan mas'aloli ba mas'aloli ne za mu shiga da su da hankali mu ba, littafan da suke hannun mu kamar da an ambata mana jiya waɗanda aka rubuta mas'alolin abin da ya shafi harkar asma'i wa sifat, kuma ake karantar da su a makarantun mu na sakandare ne da jami'o'i da sauransu, sun tafirantu da wannan harkar ta filosofin nan ta ilmul kalam, dan an gina su akan mazhabar ash'ariyya. Mazhabar ash'ariyya kuma gare shi ta mu'tazilanci. Yawwa, ci gaban mu'tazilanci ne garin rabbi ga mu'tazilanci, suka fito da nasu ka'idojin su kuma na hankali ba na Qur'ani da sunna ba. Babu kadan ga al'ummul barahim da sauransu da tajridi abin nan ya sune shi jawharatu tauhid da makamantansu, duk waɗannan an gina su ne akan wannan tsari ne. Haƙuri za mu yi har mu karanta mu fahimci abin da ba daidai ba, a yi watsi da su a karanta abin da yake daidai da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan fahimci abin da aka karka samu ko damuwa da rikici, kuma hakika waɗanda suke faɗan waɗannan maganganun ko dole sai an yi tawili, haka iya ilimin da ya same su kenan. Ba su karanta ilimin magabata can baya ba, da sun karanta shi da ba za su samu wannan rikicin ba. Amma tun da shi ne abin da ke hannun mutane, shi suke karantawa, shi yasa suke faɗin wannan. Amma akwai waɗanda suna da labarin ba daidai ɗin ba ne, kila ma an kawo musu dalilai da me, amma ba su gamsu ba, sai sun kare wannan. Wannan ɗin kuma ba shi da inda zai tsaya, la da Qur'ani la da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun fahimta. Haka wannan abu kuma shi ne ko da ke dai za ku ce na tsawaita, shi ne magana akan wannan harkar. Na'am. Na'am.
Na'am. Wanda Allah ya saukar samari
na
amma wanda yake hannu yanzu ne takarda da
bai fahimci matsalar bane, bai fahimci, ya karanta sun gaya masa amma bai gane abin ba. Yanzu a wancan zaman ai ba sa magana akan takaddun, ba su suke magana ba. Asalin in kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, me ka karanta? Qur'ani. Waye ya faɗi wannan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin? Maganar Allah ce. To wannan Qur'ani ne, sawa'un a rubuce yake ko a haddace yake, ina fatan kun ji wannan. To a kansa ake magana, su abun su wannan din shine makhluqi. Amma dama abun magabata duk salaf sun tafi kan cewa takaddar da aka rubuta Qur'ani makhluqa ce. Takaddar da aka bayan san mushaf muke magana ba, yawancin Qur'ani muke. Mushaf shine takaddun da aka rubuta Qur'ani a ciki, ba zancen tawadar kuma ake tawada ma ai alaran da ne zauna ya dauko takarda ya so takardarsa da gawayi da menene ake hadawa yi a bidadin sa, yayi tawada ko ya tsoma alƙalami a cikin tawada kuma rubuta wannan duk abin da midad din shi ake cewa tawada da takaddun da aka rubuta duk wannan makhluk ne, mun gane wannan. Amma abin da yake rubuce da mutun zai tambaye ko wannan akar maka alaran aran da Allah mai karbuta ne, me zai ce? Qur'ani zai ce. Zancen waye ne abin da ka rubuta? Zancen Allah ne. Waye faɗa? Sai a ce zancen Allah ne. To wannan zancen da ake kina, da haka ba wannan ake magana ba. Malam. Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. Din na faɗi wannan tun jiya da yau. Na faɗa? Lodin lo. Hoto. Haka ne, yana bayar ma ina jin nan can nan, nace Allah madauki ya bamu damar da za a sami waɗanda za su canza. Ai wannan malamai ne suka karrara a Institute of Education na ABU, su da suke karrara mai ake koyarwa a duk makarantun Islamiyya, sawa'un secondary da abin nan, da ba su karrara wani ɗin ba, da ba shi za a yi ba. Haka idan aka samu wani lokaci wasu mutanen da ba su ba, ko kuma in suka fahimci waɗannan abubuwan ba za su kai ga tauhidi na haƙiƙa ba, sai a canza su. Amma dai dama kullum abin da ake so duk mutane yadda za a ilmantar da su, su kansu su gane cewa wannan ba a shi abin ba shi ne dalili. Wannan ya fi ba maganar canjawa ba, shi kansa da mutum yana koyarwa zai koyar da yadda abin ba shi ne wata haƙiƙa min haifin waƙi, zai fi kaiwa kuma tafiri cikin ɗalibai da nuna musu kun ga in muka bi wannan abin. Yanzu misali siffofi 20 suke tabbatarwa ko su ash'ariyya, banda 20 ɗin nan babu wani abu da za ka tabbatar. Shi yasa in kana misali waɗannan sifofin su ne kuma guda bakwai ɗin nan, sifatul ma'ani ko guda bakwai, as-sam'u wal-ilmu wal-qudratu was-sam'u wal-basaru wal-kalamu wal-hayatu ko yawwa. Mukhalif ibn hadith a cikin sifatul salbiya yake, sifatul ma'ani guda bakwai. In ka zama wannan kuma sai ka ce akwai as-sifatul ma'anawiyya. As-sifatul ma'anawiyya ɗin nan asali wanda ya fito da tsari irin wannan shi Abu Hashim al-Jubba'i ne, dan Mu'tazila ne, shi ne fito da wani abu da ake ce ma al-hal. Aka tambaye shi menene al-hal, sai yake cewa al-hal wani abu ne bainal wujud wal adam, laysa mawjudan wa laysa ma'duman. Shi ne fara fito da shi. To shi ne aka tambaye shi bayanin, ya kasa bayanin me ake nufi. Wai abin da suke nufi ka ce wani ka tabbatar da sifatus sam'i wal basar wal ilm wal qudratu wal kalam wal hayatu. Wani ne na bakon? As-sam'u wal yawa al-irada, al-irada yawa ita ce, yawa da irada. In ka tabbatar da su to sai kuma ka dauko su daidai da daidai, ka rika cewa kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu har zuwa ƙarshen guda bakwai ɗin nan. In ka hada waɗancan bakon da wannan bakon ka samu nawa? 14. Sai kuma suka ce akwai sifatun nafsiya guda ɗaya, ita ce al-wujud. Akwai kuma as-sifatu salbiya guda biyar, su ne waɗannan al-mukhalafatu lil hawadith al-wahdaniyya al-qidam wal-baqa'u. Waɗannan ka hada su wala ne ɗayan na biyar, su ne as-salbiya, sunan gurbin sunan su ne. Akwai al-qidam wal-baqa'u ko wal-wahdaniyya wal-mukhalafatu lil hawadith. Ba kudura ba, salbiya ai sunan waɗannan guda biyar ɗin su ne salbiya. Yawwa ba wai wata sifa ce wannan ka koma ma'ani yayin sifatul ma'ani ne to wannan inda ka dauko ga biyar ga daya ga 14 nawa 20 to abun mazhabar ash'ariyya karka dangana wa Allah wata sifa kwata-kwata banda waɗannan in aka tambaya menene dalili ba za su ce wai waɗannan sifofin su ne muka samu a Qur'ani ba dan ka duba karkar Qur'ani ba inda Allah sifata kansa da al-qidamu ko al-baqa'u ina jalla fassara sai na al-awwal wal akhir dan kun a fado na Qur'ani huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wanda shi ya fi tsarki sai a kawo waɗannan asalin abin da nake so mu kai gare shi ta hanyar hankalin suka tabbatar da waɗannan cewa suka yi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta duniyar nan ko tunda mun bi dan akwai sunanta suna da wata hanya hanyoyi guda biyu tariqatul a'radi tariqatul tarkibi su ake bi a gano akwai Allah in baka yi wannan binciken ba baka san akwai Allah ba shi yasa a ka'idar su cewa suke yi a awwal wajibin 'ala al-mukallafi ash-shakk wajibin farko akan mukallafi shine kokonto ko kuma annabaru shine bincike kai bincike ma'ana duk abin da ka sani a duniya kai watsi da shi baka yadda da shi sai kai bincike har samuwar Allah karka kawo cewa ka yadda akwai Allah sai kai bincike to shi kuma Allah za a gano akwai shi sai a fara tariqatul a'rabi sai a ce ai waɗannan abubuwa da muke gani da sammai da ƙasa ba su samu kansu ba ba ai kaza ba akwai lokacin da babu su sannan aka same su to akwai lalle wanda ya samar da su maimakon a karanta alqur'ani a gano huwa allazi khalaqa samawati wal arda afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat a kawo ayoyi dai ga sunan na alura da halitta lura ta hankali wannan daban mun fahimci wannan sai aka ce to Allah to shikenan mun gano akwai Allah shi ya sama shi ya kasa shi ya mutane sai aka ce to halitta kuwa ba za ta yi ba sai da ilimi to yana da ilimi mun ga jalla yawa sai aka tabbatar da al-ilmi sai aka ce kuma sannan halitta ba za ta yi ba sai da kudura da ba shi da kudura kudura shine ikon yin abu to da bai iya halitta ba ashe kenan Allah da ya sanar din nan mai iko ne haka nan kuma sai aka ce ya sabo yawa ya zama hayyan da ba shi da rai duk da bai iya halittar nan ba kuma sannan halittar nan da yayi zai rike musu tattaunawa dora musu dokoki to yana da kalam ashe yana magana da baya magana da ba a sami ya musu magana su ce kaza ba ya sa wannan dogo wannan fari wannan baki wannan kuma irada ce da babu irada da wannan ba domin aikin irada ita ce taksisi shi sa suke raba iradar kashi biyu akwai suluhi da tarjizi ko in kun karanta waɗannan littafan su Ummul Ibrahim duk akwai waɗannan yawa to sai kuma haka sauran da abubuwa bayan hayatu menene sauran kalamin yawa da sam'i da basar cewa tunda bayan nan za su yi wasu abubuwa za su yi magana zai kama su da laifi to dole yana ji kuma dole yana ganin su to wannan guda bakwai ɗin kun ga da suka tabbatar da su ba wai karanta aka yi a Qur'ani aka fito musu da dalili ba asalin waɗanda suka kafa mazhabar a haka suka fata daga koda daga baya an rubuta su littafai an musu sharhi an fito da dalilai wannan kokari ne na a ci ayi kokari kamar da kowanne mai kirkiro wani abu yake yi ya bi yawo cikin Qur'ani ya samu musu abin da zai karfafa ina fata mun fahimci abu amma a ce an gina abin akan labarin da Allah ya bayar Allah ne ya ce ayi kaza su ma suka yi kaza Allah ne ya ce ku yadda da shi ga yadda yake suka yadda to ba akan haka suka gina waɗannan abubuwan haka malamai masu koyar da samari a makarantu su karanta wannan babin yadda ya kamata kuma a hankali a hankali su gyara mutane yadda za su yi tunani tunda dai ba wani abu ne na ilzami da ake matsawa ba yau alhamdulillah dai ba tsanantawa mai ƙarfi akan sai an cusa mutane saboda kamar da ina jina taɓa gaya muku kaɗan za ka samu mutanen da suka fahimci wannan aƙida lokacin da muka yi abin nan karanta waɗannan matsalolin muna farkon masa zaman aji littafan waɗannan abubuwan su Ummul Ibrahim ɗin su waye duk muke zama daga farko zuwa ƙarshe muka dubi su duk a karanta da kuma wuraren da matsalar take da yadda za a yi raddin matsalar don haka idan ba zama kai ka bi abin da gaske ka fahimce yadda yake ba domin abu komai rashin kyansa in ka fahimce shi akan haƙiƙarsa to za ka fi sanin yadda za ka yi za ka yi raddinsa. Shi saka lalin cewa yake cewa ya ce akwai wani batil ɗin yugni an butlanihi tasawwuruhu, kawai ka tasawwurinsa ka ce ga yadda yake kana gaya mutane ba za su kai kai wani ira bai halatta ba ko ba haka ba. Yawwa, shi yasa haka nan kamar yadda nake magana ɗan maganar a koma zuwa ga littafai na can baya ɗin nan tun kafin waɗannan al'amura su faru, to insha Allah wannan ba a sami maganganu masu tsarki da kuma aƙidu masu tsarki daga magabatanmu. Duk abin da za a yi na addini in dai za a shiga aljanna ta hanyarsa, to annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle ya zama a kansa ya rasu, ko ba haka ba ne? Dole ya zama sahabban nan, yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ba Allah ya ba mu labarin cewa ya yarda da su, sun yarda da shi, kuma ya tattalin aljanna suna ciki ba? A cikin Qur'ani ya ba mu labari. To su a kan wace aƙida suka mutu? Sun san wannan ash'ariyya, sun san mu'tazila, sun san menene? Abin da annabi ya koya musu a kan haka suka mutu. Shi yasa in mutum yana son zaman sa lafiya ya rabu da wannan zaurancen da abubuwan da za su je su kai shi zuwa ga wani abu, ba saboda rashin sanin sa ne aka faɗi cewa ba shi da kyau ba, a'a, wanda suka faɗi ba shi da kyau in sai da suka karanta shi ya fada mun gane abu mun fahimci wannan. Yau don haka mutum ya koma zuwa ga harkar baya ɗin nan a duk abin da zai abin da ya shafi aqida shi ne zaman sa lafiya, maimakon a tsaya ana ta rikici akan wasu matsaloli don an faɗi abu a littafi. Mu abin da muka tashi da shi ya ja mana waɗannan matsaloli shi ne duk abin da muka gani a rubuce a littafi an rubuta shi, to shi kenan sai a ce a ɗauka a da'a, ba komai da yake cikin littafi yake gaskiya ba, sai abin da ya dace da Qur'ani, sai abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Imam Malik ai abin da yake faɗa kenan, yace wai yanzu haka za mu zauna, duk wani mai iya jidani in ya zo sai mu karɓi maganarsa, sai washe gari, kuma wani ma ya zo in ya fi shi jidani sai mu aje maganar waccan ta farkon mu karɓi wannan, ina addinin mu kenan yake. Imam Malik yake faɗi wannan dan a lokacin su duk an fara waɗannan jidani su Imam Shafi'i, har Imam Shafi'i yake cewa hukuncin masu ilmul kalami shine a kama su ai musu bulala a zagaya gari da su a nuna su a shiga waɗanda suke canza maganar Allah. A zamanin can ba za a haka hukunci abin yake, amma yanzu kun ga abin yanzu ya juyo mana wai ne cewa a koma kan maganar sun ma muku da Shafi'in wai shi ne ya zama sabon addini, ya kamata a yi karatu. Allah mana ke kyauta. To mu karasa wannan yau da yake nan ba abin da za mu karanta nan, amma ko ai bai kamata haka ba ko? Na? An karanta ayoyi? Ai ba ranka da karanta ayoyi wannan tambayoyin ma karasa su gobe eh tunda ba matsala tambayoyi ne muna nan da su a hannun insha Allah gobe ma sai mu abin, amma dai a ce mun zo tafsiri ba tafsirin ne bai kamata ba. Bismillah karanta sai ke karanta kai ma ka dan bude bakin ka. Yau uhilla lakum hu laylatus siyam.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
نعم الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث أن هل تامكوا الرفث الرفث أنا نبي جمائي ليلة الصيام أدرن أزمي لان azumi nan yana nufin ba azumi daya ba, yana nufin dukkan watan. Yawwa, dan an faɗi mufradi an ce siyam ko masdari kai kada ka dauki cewa dare daya ma'ana dukkan kwanakin azumi an halattawa mutum ya je ma iyalinsa kada mutum ya ce a tunda ana watan azumi to kuma ba a kusantar mata da daddare indai har magariba din nan ta yi aka kaiya to sauran abubuwan da duk ake yi tare da iyali kafin ramadan za a iya yin su cikin abin da dama ya halatta a yi yace ila nisaiku zuwa ga wato matanku malamai suna cewa asali arrafafu tunda shi ne jima'i ba ya buƙatar sai an ce masa ila amma sun ce an sa ila ɗin nan ne saboda yahmilu ma'anan ifada ifada shi ne kwarara kwarara zuwa ga iyali ko wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza afda ma'ana sashen ku ya kwarara zuwa ga sashi ma'ana kun sadu da juna da haka shi yasa malamai suka ce anan arrafafu abin da ake yi da jima'i kuma saboda ya dauki wacce ma'ana ta ifada shi yasa aka sa masa ila amma al asmu jima'i jima'i kawai yake ko arrafafu kai yace hunna su matanku libasun lakum tufa ne gare ku wannan din babin sitira ko min babin kuma wato yadda dan adam yakan sadu da iyalinsa to ana suturce juna ne ma'ana wannan sutura ne kar a barka kaje kai abin da ba daidai ba idan ya zama cewa kana da iyali kaga ba za ka je kai zina ba ina fatan fahimci wannan yawa ba haka ta zama sutura ta wannan bangaren yawa sannan kuma ta kowace ma'ana dai in ka dauko wannan maganar libas tana da ciki yawa akwai abubuwa masu zurfi na magana abin da ya shafi alaƙar namiji da mace duk sun shiga cikin abin da malamai suke fassarawa a nan ba sai mun faɗa ba sai ke cewa lakum wa antum libasun lahunna kuma kuma sutura ne wato tufa ne gare su da kuke lullube su ku suturce su da kowace ma'ana dai sai sai alimallahu Allah yana sani annakum cewa ku din kuntum kun kasance takhtanuna kuna yaudarar anfusakum kawunanku ma'ana kuna yin abubuwa a boyda an hana ba a saduwa da iyali hatta da daddare a cikin azumi sai ya zama a boye sai su dan safiya sai wannan ya sadu da iyalinsa sai a shiru da daddare tunda dai ana ga ba kowa ne yake gani ba shine abinda ake nufi takhtanuna ai takhda'una anfusakum kuna yaudara kawunanku mala kuna yin abubuwan da yake yaudara ne a tsakanin ku fataba alaikum sai Allah ya karbi tubanku wa afa ankum kamar da zamu ji a cikin maganar sa'adi Allah kuma ya muku rangume ya muku afwa fal ana to a yanzu bashiruhunna kaga wannan hanyoyi ne ko alamu daga cikin abubuwan da suke nassi ne akan naskh an daga yadda hukuncin yake sai aka ce fal'ana to a yanzu ku kaza wannan naskhi ne kamar yace fal'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa dangane da adadin mutanen da za su fita yaki sai ce fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum kuma ku nemi abinda Allah madaukaki ya rubuta muku ma'ana ya ba ku dama na da abinda Allah ya rubuta a lauhul mahfuz za ku same shi na da to ku sadu da iyalinku cikin dare ku nemi yaya Allah ya koyi muku yaya shine ku duba magana wato idan magana ce ta Allah kaji mutunci a cikin ta mutunci ina nufin nan ba mutuntaka ba ma'ana kaji magana da ba wata ba wani abu da zaka kiransa batsa gashi an faɗa mana a sadu an faɗa mana a nemi da amma ba kalmar da zaka ji ta kama da fitsara ko ba haka bane Allah kenan to haka nan idan mutum na da damar dama faɗa maganar manya ba a faɗa magana da irin waɗannan maganganu na batsa da fitsara bai kamata mutum ya amfani da su ba yawwa sai idan ɓangaren koyarwa ne dole sai an faɗi wani ɓangare na jikin al'aura in koyarwa ake wa mutane cewa a shigar da abu kaza cikin kaza sannan ai kaza haka hukuncin shari'a misali irin wannan in ba haka ba in dai magana za ta yi a faɗe ta kowa ya fahimta ba tare da an yi wannan ba to wannan shine aula shine kuma ladabin qur'ani da za mu koya sai ki cewa ubtabu ma kataba Allahu lakum wa kullu washrabu kuma ku ci abinci ku sha abin da za ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad har wato farin zare ya bayyana min al-khaytul aswad daga farin bakin zare wannan kinaya ce na abin da ake nufi da al-fijr ya bayyana daga dare akwai baitocin masu waka wannan ka duba cikin al-qurtubi haka malam Muhammad Amin Shintiti ya kawo dalilai da bayanai akan cewa asali a lugar larabcin asali al-khaytul aswad al-abyad ana nufin al-fijr dama da shi haka ba wani abu ne amma fadinsa da yake cewa min al-fajr bayani ne dan kada mutum ya tawakkumi wani abin daban ba wannan ba shi yasa malamai suke cewa min al-fajr innan min bayaniya ce bayani take lima ujmila fi qawlihi al-khayt al-abyad hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ai kaga mutum in aka faɗi wannan al-khayt al-aswad al-abyad wal-aswad zai tsaya ce to me kuma ake nufi in nan kowa zuwa zai dauko zare dan daga ya duba ga ya zama fari ko ku baki zai iya zuwa kan mutum ko ba haka bane yauwa to wannan shi ake ce mai ijmali a qur'ani da mai ababin kashe-kashen da malami suka kawo na yadda qur'ani ke fassara qur'ani daga cikin wujuhin sa akwai bayanin mujmal an yuzkara shay'an fil qur'ani dhikran mujmalan larabci ko a ka'idar malamai in suka ce mujmal ana nufin abin da yake ya zo an ambace shi min gairi bayani ba tare da bayani ba mun gani wanda yake ya tafi ila bayan shi kadan aka barka shi aka barka da shi ke ba za ka gane komai ba ina fata mun fahimta dan haka ya tafi ila ma yubayyinuhu yana buƙatar wani abu da zai zo ya bayyana shi to shi ne suke cewa wannan mujmal din bayanin sa shine a cikin min al-fajr da Allah ya ce min al-fajr bayani ne yazo dan wasu suna fadan ma cewa ba wannan iyanan aka tsaya hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad daga fa min al-fajr ta sauka tabayyana wancan kamar da wasu malamai suke fada yawa amma ko da ba wannan malamai suna sa wannan ababin ne suna cewa bayani ne lil mujmal bayanan muttasil dan suna kasa abin kashi biyu akwai bayani munfasil akwai bayani muttasil ma'ana mujmal in aka zo da shi yana buƙatar mai bayanin sa ko to bayanin zai zo a cikin alqur'ani in yazo a cikin alqur'ani ko dai ya zama a cikin aya guda sai a ce masa ne wannan bayani ne muttasil bayyana ne almujmal alladhi dhukira fil qur'an fi mawdi'i kana zai iya zo kuma a wata aya daban can a wani wuri sai a ce masa bayani ne ne munfasil in an ce munfasil ɗin wanda yake rabe muttasil kuma wanda yake haɗe kaga ainihin aya ɗaya ce dan haka bayanin ya zo ne a cikin ayar ma'ana hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr yawa ka kana jin wannan baka neman wani zare kuma magana ta bayyana gare ka ma'ana ana nufin hatta hasken al-fajr ya bayyana ku gare shi daban da duhun dare shikenan abin da ake nufi ina fata mun fahimci wannan yawa wannan akwai su da yawa cikin al-qur'ani da maudu'in da ne kawo ko wannan misali ba wannan ya isa sai ke cewa thumma atimmu as-siyama ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid nan da yake cewa thumma atimmu as-siyama ila al-layl ku cika azumin ku har zuwa dare dare ana nufin wurin shamsu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara kuma bid'a ce a ce sai an saurara an ga babu jaje-jaje bid'a haka malamai suka faɗa abin da yake sunna shine ranar kursun ranar nan shi dukunan ranar nan mai ja yana ɗuya a bayan garin ku ba ku ganin sa to magriba ta yi kawai ku ci abinci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa sai an ga babu jaje-jajen nan ya tafi to wannan malamai sun kira shi bid'a kuma wannan shine aqidar saboda aqida ce ta masu bid'a musamman shi'a aqida suke nan ba su yadda su sha ruwa ba sai duhu yayi yawa wannan kuma duk daga abin nan wahamin su suka dauko babu dalilin sa la alqur'ani la sunna suna amfani da wannan ne amma ba shi da asali maganganun suke daukowa daga wannan ko kuma suke daga wannan ayat suka dauko yana cewa thumma atimmu siyama ila lay shine suke yake cewa malamai ke suke cewa wannan ayar ta nuna ashe mutum zai ci abincinsa zai sha abin da zai sha har zuwa daga rana ta fadi a zai dakatar da azumi ba zai ci abinci ba daga rana ta fadi sai fara ci haka nan kuma lokacin da yake suhur ya ci abincinsa har zuwa lokacin da alfijir yake to mutum jona ba wani lokaci da ake warewa a ce lokacin imsaki da kuma lokacin fitowar alfijir mutum ya wajabta da kansa dole sai ya dakatar kafin alfijir ya fito duk ba a wajabta ma wannan ba domin cewa aka yi ilal layli ko min ta bangaren gurubi kenan to haka nan kuma abin da ya shafi da yake cewa abin nan wa la tubashiru wa antum aakifuna fil masajid yake cin ka hududullah kafin nan ya ce wa kulu washrabu yawwa yace wa kullu yashrabu da yace hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ma'ana ku ci abincinku ku sha abin shanku haka nan mai jima'i da iyalinsa yayi har al-fajr fito yace me yana har al-fajr fito ma'ana in kana samun ilimin al-fajr ya fito to shikenan sai ka tsaya kuma da ci sai ka tsaya da sha in ma mutum jima'i yake sai ya tsaya tsayawan nan daga jin alfijir ya fito shikenan maganar ba wai ta yaqini bane wannan lokaci ne wannan minti ne kada in fada ciki ko an yi rataye abin ne da in an kira sallah kaji in ko kana da wata hanya da za ka samu labarin cewa lokaci kaza ne da minti kaza da sakon kaza yake fitowa wannan wani abu ne in kana da wannan yaqini to sai ka saurara kafin sa din ina fata mun gane wannan dan idan in kana da yaqinin cewa wannan abu haka yake kuma ya abin nan alfijir yake to sannan ka ci bayan wannan kai wani abu yadda akwai wannan malamai dangane da abin da shafi mutumin da yake cikin suhur aka kira sallah zai ci gaba ko kuma bazai ci gaba ba an rawaito daga magabata suna cewa mutum ya karasa duk da jumhurin masu malaman fiqh suna gaba haka ba malamin mutum da yaji tunda lokaci ya bayyana gare shi an kira sallah to sai ya saurara amma wancan din tunda an samu shi daga magabata musamman akwai sahabbai a cikin su to suka cikin sa din akwai matsala Allah ya samu dace to sai yake cewa wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid kada ku rungume su nan mubashara shi ma malamin sun ce abinda ake rungume mubashara shine me jima'i yawa ba mujarradin taba jiki da jiki ba amma ana kinaya ana maganar mubashara ana nufin jima'i yazo a cikin larabci da yawa da kuma nan ana nufin shi ba jima'i ne wa antum aqifuna fil masajid alhali kuna cikin masallaci tare da cewa muqaddimatun jima'i duk sun shiga ciki mun san muqaddimatun jima'i da runguna da kiss da makamantan su duk wannan suna ciki amma nan ana nufin jima'i muqaddimatun sa dama mutum da azumi baya yi saboda gudun kada azumin sa ya kare don in wani abu ya fita sakamakon sha'awa to azumi kuma ya lalace sai tilka hududullah wadannan iyakokin Allah ne fala taqrabuha hududullah sun zo a wurare a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da hududullah wani gun aka ce fala taqrabuha wani gun aka ce fala ta'taduha inda aka ce fala taqrabuha ana nufin haramu inda aka ce fala ta'taduha ana nufin farillai kada ke wannan kaida duk inda kaje an ce fala ta'taduha kar ku keta iyaka akan su ma'ana farillan Allah ne yace ayi kaza ayi kaza don haka kar a keta su in kuma aka ce fala taqrabuha to iyakoki ne cewa nan gurin haramun ne kal ra'ikar ra'iku haula al-hima yawa yushiku an yarta'a fihi yawa yace kadhalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi haka nan Allah ke bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun ko sa sami tsoron Allah da bin dokokin sa kana fi awwal fard as-siyam yahrumu 'ala al-muslimin dan karanta to ga mujalle shi wannan ko gobe shi insha Allah sai mu karanta shi ya sharhin lafazin malam Sa'idi sai kuma mu ci gaba da abin da yake maya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilmi kuma zaman mai amfani ya kara mana fahimta ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka sani Allah ya taimake addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare musulmi ko a ina suke ya tsare mana addinin musulunci Allah ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin na'am alaikum assalam ko a cikin dare mutum yana itikafi to kada ya kusanci iyali ko ta zo itikafi ka zo itikafi kada a zagaya wani wuri yawo a buya a yi wani abu yawo ta tsaya ta itikafi saboda wannan kwanakin da aka ware su an baiwa Allah subhanahu wa ta'ala su za a yi ibada to a tsaya iya hakan kada ya zama cewa an shiga wani abu duk da ya halatta ba in ba itikafi ba. Yeah, no. No, sir.